Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azzu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
Aisha, yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza shine inda hare-haren Isra'ila suka fi mai da hankali akai a cikin dare da kuma sanyin safe yau Lahadi. Sojojin ruwan Iran sun kara wasu makamai masu linzami guda biyu masu tsananin haɗari da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu, a cewar gidan talabijin ƙasar. Kana yau Lahadi, wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata 13, kana ta jikata wasu 38 a wani kamfanin sarrafa ƙarafe mallakar Indonesia Stainless Steel ko kuma ITSS a taƙaice.
To, kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma, za a ji ta bakin wani malamin addinin Kiristanci a game da mahimmancin bikin Kirsimeti.
Lokaci ne da ayyada kauna ke mikekeniya kyautata mu'amala makwabtaka da zamantakewa.
Sannan za a ji yadda 'yan Afirka mazauna ƙasashen Turai mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Kirsimeti a Turan.
Ana ce ana shirin Christmas, ba za ka ji kukan rago ba, ko ka ga mutane suna murna, ana nuna farin ciki a fuska, kowa yana gidan shi.
Kazalika za a ji cewa masu ruwa da tsaki a Ghana sun yi kira da mahukunta da su tabbatar da an gudanar da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Kamar kullum a rana irin ta yau, Halima Abdulrauf na nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo, kuma a yau shirin yayi nazari ne akan tasirin bada lambar yabo ko kuma karrama ayyukan matasa a kafafen sada zumunta. Bayan nan kuma za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza shine inda hare-haren Isra'ila suka fi mai da hankali akai a cikin dare da kuma sanyin safe yau Lahadi, inda Isra'ilan ke cewa ta kusan yin nasarar kwace ikon arewacin Gaza. Isra'ila ta ce hare-haren ta sun taɓa wurare 200 da ta auna a Gaza a cikin 'yan kwanaki da suka shuɗe. Yanzu muna mai da hankali ne akan Hamas a kudancin Gaza, wani kakakin soja Jonathan Coricos yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP na Faransa. Ƙungiyar Hamas ta ce hare-haren sun taɓa Jabaliya da kuma Khan Yunis, inda ke zama mahaifar Yahya Sinwar, shugaban Hamas a Gaza. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun kusa kammala ayyukansu na kwace ikon arewacin Gaza. Sojojin ruwan Iran sun kara wasu makamai masu linzami masu tsananin haɗari guda biyu da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu, a cewar gidan talabijin ƙasar. Talabijin ta ce makamai masu linzamin da suka haɗa da Talaya da Nasi sun isa tungar sojin ruwa da ke kusa da tekun Indiya a tashar ruwa Kunarak da ke kudancin Iran mai nisan kilomita 1,400, wanda ke kudu maso gabas da Tehran, babban birnin ƙasar. Shugaban sojin ruwan Iran Admiral Sharam Irani ya ce makaman Talaya yana ce nisan sama da kilomita 1,000, kuma ya kira shi da mai aiki cikin gaggawa. Irani ya ce makamin mai linzami yana iya sauya inda yake aunawa yayin da aka harba shi. Ya ce shi ma Nasi na iya cin kilomita 1,000, kana ana iya datsa shi a cikin jiragen ruwan yaƙi. A watan da ya gabata, wani jirgin ruwan dakon kwantena mallakar wani hamshakin attajirin Isra'ila ya fuskanci hari daga wani jirgi da ake zargi na Iran din ne a tekun Indiya, a lokacin da Isra'ila ke kaddamar da yaki kan kungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza. A yau Lahadi, wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata 13, kana ta jikata wasu 38 a wani kamfanin sarrafa ƙarafe mallakar Indonesia Stainless Steel ko kuma ITSS a taƙaice a tsibirin Sulawesi, in ji shugaban cibiyar masana'antu inda aka ajiye sanadarin sarrafa ƙarafen. Fashewar ta uku ne yayin da ma'aikatan ke gyaran injin kana suna datsa masa faifai da misalin karfe 5:30 na safe agogon kasar a yau Lahadi inda ta kashe ma'aikata 'yan Indonesia guda 8 da wasu 'yan kasar China guda 5 a cibiyar masana'antu ta Murwali ta kasar Indonesia a cewar wata sanarwa. Sanarwar ta kara da cewa an kashe wutar ne da misalin karfe 9:10 na safe. Duba da binciken farko akwai yiwuwar fashewar ta uku ne sakamakon wata karamin fashewa da aka samu yayin da wani ruwan sanadari da ke tarara injin ya zuba ƙasa. A lokacin gyaran injin ne kuma aka samu wannan fashewar a cewar kakakin cibiyar masana'antun.
To nan ba da jimawa baba zai sake dawowa da kashin labaran na biyu. Yanzu dai zamu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya. Ga mabiya addinin Krista a duniya gobe ne wato yau jajibire gobe kuma Krismeti. Kuma a dalilin haka ne wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya zanta da wani limamin Krista akan muhimmancin bikin Krismetin.
To anan Najeriya kamar sauran sassan duniya gobe take Krismeti. Bisa ga wannan dalili ya sanya na zanta da Pastor Yohana Buru game da muhimmancin wannan rana ta haihuwar Annabi Isa alaihi salam.
Ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna.
Abaso, shin me muhimmancin wannan rana?
To gaskiya kam in ana magana ranar Krismeti, rana mai muhimmanci ga kowane Krista da imani. To muhimmancin Krisma na tare da maganan salama da duniya ke bukata domin mutum ya fara gagarajin Ubangiji. Na uku, muhimmancin Krismeti domin a nuna kaunan Ubangiji Allah da ya nuna wa duniya. Domin ya aiki ɗansa a Yesu kaɗai wani ƙololuwanta shi ne domin duk wanda ya ba da gaskiya ya samu rai madawwami wato ya samu ceto. Lokaci ne da aka yada kauna taimakekeniya kyautata mu'amala makwabtaka da zamantakewa. Lokaci ne na yafiya, lokacin da kowa zai koma ga Ubangiji Allah ya roki Allah gafara wurin da ya saba Allah kuma ya gyara rayuwarsa da Allah Ubangiji da 'yan wasan bil'adama.
Waɗanne irin abubuwa ya kamata mabiya bisa al'ada suka saba yi a irin wannan rana na Krismeti yau?
Ya kamata Krista ya nuna wa kowane mutum ba Krista ba makwabtansa ko musulmi ne ko wasu mabawanta addinai kauna, lokacin taimakekeniya ne, lokacin sadaukarwa ne, lokacin bauta ne, lokacin da mutum zai tsarkake kansa ya kuma ke da kansa domin godiya Allah, domin murna abin da Yesu ya shigo duniya da ya aiwatar kan fansan bil'adama. A yi rayuwacin tsanaki cikin tsarki cikin kaunar juna da kuma yawai ta kyaututtuka a tausayawa juna a ziyarci juna a yi musu abin da ya wajaba banda saba kunsu a gini Krista amma a gina cikin mu'amala da zamantakewa.
Ana tafiya wajen mujama'ai don yin bauta a wannan rana da shauransu to kuma ana sa sutura masu kyau da shauransu in za a tafi. Yaya yake ga wanda yanayin yadda halin ƙasa yake ciki yanzu a wanda bai sami sukunin yin wannan ba?
Gaskiyar maganar shi ne babu wani tsari a cikin addinin Krista ko a cikin littafin mai tsarki cewa sai mutum ya sa sabon riga ko ya yi wasu abubuwan hidimomi masu nauyi a kansa. Gabaice ga maganar tattalin arziki da ya shafi duniya gaba ɗaya har ma ta shafi Najeriya. Ana cikin halin tsanani, to dole su ɗora gida. Dole su yara, dole su matasa, ‘ya’yanmu da mu ƙaran kanmu mu zama masu tunani mai zurfi, masu tausayawa iyaye, masu san halin da muke ciki, ku kunshe ciki, kada mu je mu ƙage wani abu ko mu yi wata ƙage domin neman biyan buƙatanmu, domin son kanmu. Amma rana an keɓe shi ba don a sa sabbin riguna ba ko kuwa a ci abinci abin da ba bai waje ba, a'a, an ce rana ne don abota Allah, a nuna wa duniya kauna. In kana da hali kai, in baka da hali kai hakuri, kai godiya Allah, ranar gode ne ga Allah Ubangiji.
Gobe take Krismeti, Talata ne Boxing Day. San Shaibu Malumfashi, muryar Amurka, Najeriya.
To an gaida na Malumfashi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga baba da cigaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da sauran iyalansa sun nufi Camp David inda shugaban kasar Amurka ke hutawa a Maryland da ke kusa da Washington DC domin hutun Krismeti. Biden da sauran iyalansa ciki har da diyansa Ashley Biden da ɗansa Hunter Biden da kuma jikansa Beau Biden sun bar fadar White House a jiya Asabar. Uwar gidan shugaban kasa Jill Biden ta yi amfani da wani bangare na ranar a sansanin soja na Fort Campbell da ke jihar Kentucky, inda a ranar 9 ga wannan watan Disamba aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya barna a wurin kana ya sanadin raba mutane da dama har da matsugunansu. Shugaban kasa da uwar gidansa Jill Biden za su dawo Washington DC ne a ranar Talata kana su nufi St. Croix a tsibirin Amurka na Virgin domin yin hutun sabuwar shekara. A ranar Juma'a kuma iyalan Biden sun kai ziyara a asibitin yara na ƙasa domin ganin yara marasa lafiya da iyalansu. Manoma a ƙasar Poland sun ce za su dakatar da wata zanga-zanga a kan iyaka da Ukraine a Medica daga yau Lahadi, amma masu motocin dakon kaya sun ce za su ci gaba da tare wasu mashiga guda uku a lokacin Kirismeti, kuma za su ba da damar wasu motoci 'yan kalilan ne kawai za su wuce fiye da yadda suka faɗa a jiya Asabar. Direbobin Poland sun tare hanyoyi da dama na shiga Ukraine to ranar 6 ga watan Nuwamba, suna buƙatar ƙungiyar tarayyar Turai ta samar da wani tsari da kamfanonin Ukraine za su nemi takardar izini da za su yi aiki a ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turan. Haka zalika idan motocin dakon kaya daga ƙasashen Turan su ma su samu takardar izini kafin su shiga Ukraine. Daga bisani manoma sun ƙaru da su suna buƙatar gwamnati ta ba da tallafi akan masara kana karta ƙara kuɗin haraji. Roman Kandro, ɗaya daga cikin shugabannin manoma masu zanga-zangar, ya ce bayan tattaunawa da ministan noman Poland Czesław Sikorski za su dakatar da zanga-zangar a Medica daga safiyar wannan Lahadin har zuwa ranar 2 ko 3 ga watan Janairu, inji kamfanin dillancin labarai PAP.
Baba Yakubu Makiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Wannan karan za mu kada Turai, inda su ma suke shirin bukukuwan Kirismeti gobe ranar 25 ga watan Disamba. Amma wai shin yaya bikin yake kasancewa a Turai? Ramatu Garba, gare ki.
Mabiya addinin Krista a ƙasashen Afirka da dama na dai raya ranar Kirismeti da soma zuwa majami'u a safiyar ranar 25 ga watan na Disamba, inda daga bisani ake dawowa gida a soma hidindimu na girke-girke da rabe-raben abinci ga makwabta tare da kai ziyara ga 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu. Sai dai a nan Jamus, kamar yawancin ƙasashen Turai, ana dai kaiwa ƙololuwar shagulgular ne a jajiberin bikin Kirismetin.
Letztendlich am Heiligabend, den 24. Dezember.
Herr William Schaff ya ce Jamusa Kristoci na bikin tuni da haihuwar Yesu Almasihu da gayyatar 'yan uwa da abokan arziki, inda a jajiberin ranar Kirismetin ake haɗuwa yara da manya. Ana musayar kyaututtuka, daga nan sai a yi liyafar cin abinci na musamman da aka shirya. Daga nan kuma sai a yi taiwa juna fatan alheri. Wannan tsarin dai duk da armashinsa ya yi hannun riga da al'adar shagulgulan Kirismeti na 'yan Afirka. Miss Mary Zakariya, 'yar asalin jihar Gombe da ke arewacin Najeriya, ta dai yi katarin yin Kirismeti a karon farko a Jamus.
Christmas a nan wurin daban ne yake da Christmas da muke yi a gida can a Najeriya da kuma a arewa. Ana ce ana shirin Christmas, ba za ka ji kukan rago ba, ko ka ga mutane suna murna, ana nuna farin ciki a fuska. Kowa yana gidan shi, babu a ce a za a yanka rago, a da a soyo kaji a zo a yanka a gyara.
Ita kuwa Evelyn John cewa ta yi bata sauya zani ba.
For the past 8 years.
Ta ce shekara ta 8 a Jamus, amma kowace shekara daga ni sai mijina da 'ya'yana ke bikin Kirismeti. A irin wannan lokacin, a gaskiya ina kewar ƙasa ta Najeriya sosai.
I miss Nigeria.
Wannan yanayi dai na sanya da dama daga cikin 'yan Afirka kewar gida a lokacin shagulgulan da ke da matuƙar mahimmanci ga mabiya addinin Krista. wasansu dai na iya kokari dan ganin sun debe wa kansu kewa. Matashi Leo Ken dan asalin kasar Kamaru ne da ya bayyana muryar Amurka yanda ya bullo wa shagalin na bana.
Unlike back home where Christmas is an entirely family affair, my Christmas here is usually different. In order not to
yace bikin Christmas a nan ya sha bamban da na gida kuma dan ma kada mu yi kewar gida ni da abokai na muka hada kuɗi kuma muka fita cin abinci tare kowa na bada labarin yanda ya saba gudanar da bikin a gida kafin kuma daga bisani kowa ya kama gabansa
and drink and then at the end of the day everybody parts ways.
Allah dai ya taimake mu kowa da yanda Allah ya yi woshi da kuma inda yake zama. So Allah ya taimake mu ya sa mu yi Christmas lafiya. Sunansa ya samu daukaka albarku su zama namu.
Ya mutu garba baba muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To an gaishe ki Ramatu Garba. Kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu daga Turai kuma zamu nufi Ghana. Gare ka.
Gargadin masu ruwa da tsakin na zuwa ne wasu ƴan kwanaki kadan bayan wata motar daukan kaya ta buge wasu masu kasuwancin Christmas a Accra babban birnin kasar abinda ya sanadin mutuwar wasu tare da jikkata da daman su yayin jawabinsa da manema labaru shugaban kungiyar masu motocin Progressive Transport Owners Association of Ghana Protwa a takaice Benjamin Agusu Katefo ya ce kamata ya da dukkanin masu ababin hawa da saura masu amfani da hanya da su kula da harkokin su domin tabbatar da cewa an rage ko kaucewa hadurran tituna kafi yayi da ma bayan bukukuwan Christmas a cewar sa za iya kaucewa yawancin hadurran tituna da galibi ke fuskanta a lokacin bukukuwan idan direbobi sun yi takatsantsan akan hanyoyi yace galibin direbobin suna karya ka'idojin zirga-zirgar ababin hawa ba tare da an hukunta su ba sa'annan kuma suna kasa lura da alamomin da ke haifar da kashe-kashe da hasarar rayuka akan hanyoyin a don haka yayi kira ga direbobi a fadin kasar da su yi kokarin kiyaye dukkanin alamomin hanya tare da bin duk wani ka'idan zirga-zirga don gujewa akuwan irin wannan barna Mr. Katako ya kuma shawarci direbobi da su guji kashe kuɗi fiye da kima wadanda ba su da amfani abinda ya lura cewa yana daya daga cikin abubuwan da ke haifar da hadurra da direbobin ke yi a lokacin bukukuwa musamman ta Christmas. To sai dai na samu zantawa da wasu direbobi a birnin Kumasi domin ji ta bakin su ko shin me ya kamata da su yi domin kaucewa hatsari yayin bikin Christmas. Ga dai abin da suke fada ciki ma har da baiwa kawunan su shawara.
Sunana Audu sai to game da cikin Christmas din ganna ya kamata mu dan waye direbobin nan mu yi hankuri da juna. In driver zai ce wani abu ya bata ya kamata kawunan nan me shi ya tabbata kuma abin ya bata je ka ja ara matalaba don shi mai samun kuciyan aikin nan ta don wanda ke shan giya kuma da Allah ya daina don giyan na bai kawo ma alheri yana kawo matsala kuma abu guda an kana turan lorbe kamata kana receive call ba don shi mai yana cause accident
dan ku jibrin Christmas din ga ana hasari banza saboda Allah kai da kake tuki kai zama na kai dire bane don Allah ka sa hankali saboda yanzu mutuwan nan yana zuwa ne bai sallama kan da kake deban kwaya don Allah kai hankuri hal a kare in kana tuki don Allah ka kiyaye saboda yanzu tsakanin bakon ga tafiya yanzu yaro yayi gilma baka cike hankali kaje ka buge yaro kai hasari yanzu kuma idan mun da na tsane
wani rahoton da hukumar da ke wayar da kan al'umman kasar Ghana kan muhimmancin daukan matakan kaucewa tsunduma cikin hadurra a Ghana ta fitar ya nuna cewa a shekarar da ta gabata wato shekarar 2022 a lokacin Christmas daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Disamba an fuskanci hadurra da adadin su ya kai 142 cikin su ko mutane 215 ne suka jikkata kazalika 25 suka rasa rayukansu abinda masu ruwa da tsakin ke bukatar da direbobi da masu amfani da ababin hawa su ba da gudunmuwa sosai wajen ganin an shawo kan wannan matsala Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
Ta gaida Hamza Adams da wannan rahoto. Wannan ne kuma sai mu ga shirin mu na gaba. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci zamu yi nazari ne akan tasirin bada lambar yabo ko karrama ayyukan matasa a kafafen sada zumunta, musamman ganin yadda ake bada muhimmanci ga hakan a duk ƙarshen shekara a kasashen duniya inda ba a bar Najeriya a baya ba. A wannan makon da ya kare dai an shirya tarukan karrama matasa waɗanda suka yi fice a kafofin yanar gizo da dama, waɗanda suke wallafa ababen da ke karawa matasa ƴan uwansu sani akan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, faɗakarwa da ilmantarwa, kama daga taron bada lambar yabo na Arewa Agenda, Kandora da dai sauransu. Yanzu bari mu fara sarrafa da Maryam Abbas Bichi, matashiya da ta samu lambar yabo na matasa masu ƙasa da shekaru 30 a duniya da ke bada gudunmuwa a kafofin yanar gizo.
Hakikanin gaskiya wannan lambar yabo da na samu da kuma karramawa ba karamin farin ciki ne ba, da jin daɗi ganin da alhamdulillah kamar an yaba da ayyukan da kake yi ne, al'umma suka ga lallai ya kamata a yi maka ɗan wani abu domin godiya ga abin da kake da al'umma. A haka na ɗauka kuma na yi matuƙar farin ciki, kuma wannan ya ƙara min ƙwarin gwiwar cewa ci gaba da shi. Wannan lambar yabo na sani ta ne daga ƙungiyar Arewa Agenda da kuma haɗin gwiwar wasu gidajen media, Daily Nigerian da kuma PR Nigeria. So ba ƙaramin farin ciki ne ba da wannan al'amari. Abu na biyu, a gaskiya kamar yadda kusan kowa ya sani, ni matashiya ce da nake gwagwarmaya akan wayarwa da mata da matasa kai akan yadda za su amfana da kafafen sadarwa na zamani su dan samu abin shiga, wato digital marketing. Ɗan kasuwa yadda za su tallata hajarsu, su kuma wanda ba sa ma sana'ar ko ba sa wani aikin yi za su amfana da waɗannan kafafen sadarwa na zamani su ringa ba wa kansu ayyukan yi ta hanyar digital skills da sauransu. To a taƙaice wannan shi ne abin da nake yi. Haka zalika kuma abubuwan da nake wallafawa, ina wallafa su ne da harshen Hausa domin a samu cikakkiyar fahimta.
To Maryam, waɗanne ayyuka kika fi baiwa ƙarfi, kuma kike ganin suna daga cikin dalilan da ya sabbaba baki lambar yabo na wannan shekara?
Gaskiya ayyukan da nafi ba da ƙarfi a wannan shekarar su ne ayyukan da suka danganci dandalin mu inganta sana'ar mu. Na yi ƙoƙari na register babban company mai suna mu inganta digital concept, wanda aikin sa kawai ya ringa taimakawa ɗan kasuwa yadda za a ringa tallata musu hajarsu. Sai kuma shi karan kanshi dandalin mu inganta sana'ar tamu da muke horaswa musamman mata ƙananan 'yan kasuwan na SMEs, abinda na yi ƙoƙari sosai a wannan shekarar banda trainings. Haka don akwai trainings na 'yan makaranta yara tun daga kan 'yan secondary da kuma ma na 'yan jami'a har medical students ma da sauransu. So dai wannan shekarar gaskiya abinda muka mai da hankali sosai a kai shi ne horaswa da kuma creating the awareness, shi ne influencer shift ɗin da muka ringa ƙoƙarin yi da jan hankalin mutane kuma a ganin cewa mun wayar da kan al'umma akan amfani da fasahar zamanin nan tun daga kan kafafen sadarwa yadda za a amfana da su, wayoyin hannu da sauran ilimin fasaha wato digital skills.
Waɗannan abubuwa kike ganin ya kamata a ba wa muhimmanci a kafofin sada zumunta a shekara mai kamawa?
To a gani na gaskiya abu mafi muhimmanci shi ne a ci gaba da wayar da kai a wannan gaba da muke ciki, sannan kuma da a rinka tallafawa matasa da suka taso masu fikirori da kuma basirar ƙirƙirar abubuwa da suka zo da innovation, a tallafa musu, a tallata su, a agaza musu, sannan kuma mu ci gaba da collaboration da partnership din masu yin abubuwa irin waɗannan, a ci gaba da partnering a cire kishi da ƙyashi, a haɗa gwiwa da ƙarfi a tallafawa masu dabaru irin waɗannan, shi ne zai gaskiya tabbatar da inganta sana'a. Shi kuma dandalin mu inganta sana'a mun kirkire shi ne domin kuma ƙara faɗaɗa wato reach din mu da kuma involving din mutane da yawa domin su zo a ƙara wayar musu da kai, sannan kuma a yi baje kolin su da siyarwa domin dai a inganta ƙananan 'yan kasuwa ta hanyar wayar da kansu, a ba su ilimi a wannan taro, sannan kuma a ba su kamar platform da za su tallata kansu da hajarsu a wannan taro na inganta sana'ar tamu.
To mun gode da bayani Malama Maryam. A wani bangare kuwa wani matashi mai shafukan wallafa ababen da suka shafi arewacin Najeriya musamman
musamman wanda ya samu lambar yabo na Pandora ya ce saurin isar da sako na daga cikin dalilan da yasa aka karrama shafin nasa.
Sunana Bashir Abdullahi Albash, mani ne CEO na Dokin Karfe, daga cikin shafukan da aka basu award na Pandora a wannan shekara ta 2023. To kadan daga cikin abin da yasa muka samu nasara samun wannan award din, kamar yanda su ma masu bada wannan award din suka bayyana, shine Dokin Karfe tana daga cikin waɗanda suke da saurin isar da sako. So ni ina ganin cewar wannan yana nasaba ne da Dokin Karfe tana da organic followers. Ma'ana organic followers nan shafi ne wanda tun da aka bude shi duk wanda ka gani zuwa ya kawo kansa. An fara shi ne tun daga mutum daya har ya kai followers mabiya sama da miliyan daya. Sabanin za ku ga mafi yawancin shafukan jaridu da suke yanar gizo, idan ka cire irin manyan gidajen jaridu, to mafi akasari za ku ga cewar akwai da yawa daga ciki wanda canza masa suna akai da ba ainihin sunan su bane, a sai da aka amfani da wani suna wanda zai dauki hankali ya jawo hankalin mutane, da aka matara wannan mabiyan sai aka canza masa suna. Da akwai hanyoyin da ake duba tasirin page kamar irin na Facebook, Instagram, Twitter, akwai hanyoyi da dama da ake dubawa a ga irin tasirin sa adadin mutane nawa ma suke searching din sa, adadin mutane nawa ne suke bibiyar sa ba tare da mutum ba ya san an yi wannan bincike ba. So Dokin Karfe yana daga cikin shafukan da suke bada muhimmiyar gudunmawa a arewacin Najeriya.
Alƙalman gidbigade sun yi nuni da cewa kafafen sada zumunta sun zama wani bangaren rayuwar yau da kullun ga al'ummar kusan dukkan kasashen duniya. Kafafen dina bada damar sada zumunci, hulɗar kasuwanci da cinikayya, yaɗa labarai da dai sauransu. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To an gaida Halima Abdurrauf da haka ne kuma kai mu ga sakonnin masu saurare.
Sakonmu na farko a yau naka ne Hamidu Kalalaguwa jihar Jifa yace salam VOA Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Ni har yanzu kirana da roƙona zuwa ga ministan gine-gine na kasar mu Niger Kolta, bisa hanyar da ta tashi daga Kilakam zuwa Maine Sorowa, ya kamata ya gyara mana wannan hanyar, direbobi suna cikin wahala. Da fatan Allah ya sa mai girma ministan Kolta ya ji wannan kiran nawa. Amin summa amin. Sakon haɗin gwiwa na Abubakar Yahaya na Kwaja da Bala na Yashi na Kwaja, jihar Kogin Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa. Tunda kotu ta sake tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele bisa ga cika sharaɗan bailin cikin watanni hudu da ake tuhumarsa da karkata makudan kuɗaɗe, kamata yayi kotu ta baiwa barayin kaji damar cike sharaɗan bailin, musamman ma waɗanda suka yi shekaru a gidan yari, ganin cewa kowannen su yana da ƴancin rayuwa tunda ba rai suka kashe ba. Sako na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rajo yace mabiya addinin Krista da ke shirin gudanar da bikin Christmas a ranar Litinin, muna fata za ku yi lafiya, ku kammala lafiya. Sannan kuma kada ku manta yin addu'ar Allah ya karkato da hankalin shugabanninmu akan su yi mulki na gaskiya da adalci, domin a gaskiya yanzu kan lissafin baya tafiya daidai. Madalla, sai a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Ana ne tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Baba Yaku Makeri da ya karanto mana labarai, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni, Fiona Wamai Nandudu, da ma wanda ya sada mu da ku Justin, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a ƙara sauni lafiya.